Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodi shi muna nan a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci yau Litinin 26 ga watan Nuwamba shekarar 2018. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 5 kenan agogon Ghana kuka lalubo kai tsaye. Da farko ga kan labaran duniya.
Hukumomin kasashen Amurka da Mexico sun sake bude kan iyakar kasashensu da suka rufe a sanadin kwararowar bakin haure. Duk da cewa tarayyar Turai ta amince da ficewar Birtaniya daga cikinta, har yanzu da sauran jan aiki kafin su kansu mutanen Birtaniya din su yarda da matakin. Ana dada samun karuwar zaman dardar tsakanin Russia da Ukraine bayan da Russia din ta kwace wasu jiragen ruwan Ukraine.
To a jamhuriyar Niger, masana kan harkar tsaro na ci gaba da tsokaci dangane da karin hararen da ake samu a yankin Difa inda aka yi garkuwa da wasu 'yan mata a kwanan nan.
To in ka diba raunin da ya faru yau cikin jamhuriyar Najeriya, raunin da soji suka yi ko raunin da aka yi na tsaro kenan, yana nuna maka in ba a hankali bin ba dauki mataki ba yan kwanikan da ke zuwa ko makonni, to za su shiwa an ga wanda suka wuce muni.
To ko waɗanne irin illoli labaran bogi ke haifarwa?
Ana samun maganganu dai irin wanda ba a tabbatar da sahihancin shi ba sai a dauka yada, while kuma in aka bincika ba hakan bane asali ya faru ba.
Muna dauke da wasu rahotannin da kuma shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Haranda zai gabatar. Muhammad Lalo ke jagorantar shirin, ina kuma tare ne da Muhammad Hafiz Baballe wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karanta Muhammad Hafiz Baballe. Hukumomin kasa Amurka sun sake bude kan iyakar Yesindro da ke tsakanin birnin San Diego na jihar California na nan Amurka da kuma birnin Tijuana na kasar Mexico bayan da suka rufe ta a jiya Lahadi a sanadin cinkoson bakin haure da suka yi kokarin kurarowa cikin kasar Amurka. Sama da mutane 500 maza da mata da kuma yara kanana suka yi kokarin kutsawa ta kan iyakar, inda suka bankade shingayen da 'yan sandan Mexico suka sa, abin da ya sa jami'an kan iyakar na kasar Amurka suka harba barkonon tsohuwa, yayin da jiragen saman dogarawan kan iyaka masu saukar ungulu suka ringa shawagi a gurin. Sakatariyar harkokin tsaron cikin gida Christine Nilsson ta fadawa a wata sanarwa cewa a rufe kan iyakar ne a bisa dalilan tsaro saboda yawan 'yan cirani da ke kokarin shiga Amurka ta barauniyar hanya. Wani mai magana da yawun jam'iyyar Labour ta kasar Birtaniya ya fada cewa shugaban jam'iyyar Jeremy Corbyn zai so su yi muhawara gaba da gaba tare da Prime Minister kasar Theresa May a kan kokarinta na ganin an amince da ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai da kuma makomar kasar gaba daya. Prime Minister Theresa May ta ba da shawara a wata hira da ta yi da jaridar Daily Telegraph cewa tana da sha'awar ta kalubalanci Corbyn da su yi muhawara a talabijin akan ficewar kasar Birtaniya daga tarayyar Turai, yayin da ta kaddamar da kamfe dinta na neman amincewar 'yan majalisar kasar da yarjejeniyar. Mintoci 40 kacal ya dauki mai da sauran shugabannin kungiyar tarayyar Turai su saka hannu akan amincewa da yarjejeniyar fitar Birtaniya daga tarayyar Turai. Bayan shekaru 2 da suka shafe suna shawarwari, sai dai har yanzu akwai kalubale da ke tattare da kokarin samun amincewar masu ruwa da tsaki na Birtaniya game da yarjejeniyar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A yau Litinin, shugaban kasar Ukraine ya nemi kasar Russia da ta sako matuka jiragen ruwan da ta kama ta kwace a tekun Bahar Aswad sakataren harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya zargi ƙasar Ukraine da karya dokokin ƙasa da ƙasa tare da ƙirƙiro hanyoyi masu haɗari da barazana wajen zirga-zirgar jiragen ruwa a yankin. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya yanzu haka yana taron gaggawa domin magance halin da ake ciki a wani kokari na tabbatar da ganin rikicin bai rikide zuwa wata babbar rigima ba. A yau Litinin Poroshenko ya faɗa cewa yana so ya kafa dokar ta ɓaci don ƙarfafa tsaron Ukraine da kuma kare ta daga abin da ya kirawo tsokanar Rasha ke yi na ƙasa. Rasha ta yi harbi akan jiragen sojojin ruwan biyu na Ukraine da kuma rabka jiragenta akan wani jirgin ruwa na uku na Ukraine a tekun Bahar Aswad a jiya Lahadi, bayan da Rasha ɗin ta zargi Ukraine da shiga cikin ɓangarenta na ruwan tekun. Jami'an tsaro da ke yammacin ƙasar Afghanistan sun ce wasu mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda na Taliban sun kai wani harin bazata akan jerin motocin 'yan sanda da ke gundumar Fara, inda suka hallaka 'yan sanda aƙalla guda 20. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa an kai farmakin akan ayarin motocin jami'an tsaron ne jiya Lahadi lokacin da suke kan hanyarsu zuwa gundumar Lashwa Juan domin su gabatar da sabon shugaban 'yan sandan yankin da aka nada. A cewar kamfanin dillancin labarai na AP, an hallaka shi kansa sabon shugaban 'yan sandan har lahira a harin. A 'yan kwanakin nan dai kungiyar Taliban tana kara tsananta har-haren da take kaiwa kullum akan sojojin Afghanistan da kuma sauran jami'an tsaro a duk fadin kasar baki daya.
Muhammad Hafiz Baballake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Za mu fara ne da jamhuriyar Niger, inda masana a fannin tsaro ke ci gaba da tsokaci kan yadda ake samun yawaitar harare a yankin Difa. A makon da ya gabata, wasu mahara da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne suka bindige wasu masu aikin haƙar ruwa, sannan kwana guda aka sace wasu 'yan mata 15. Wakilinmu Suleiman Muni Barma ya mana dubi kan wannan lamari.
Ajandar musamman za a iya cewa kungiyar Boko Haram ta kaddamar a makon jiya a yankin Difa, inda mayakanta suka kashe ma'aikatan forako su kimanin 8 da ke aikin gina famfuna a karkarar Tumur. Kafin awa shagari, kungiyar ta sace 'yan mata kimanin 15 a wasu ƙauyukan da'irar Tumur a wani lokacin da aka yi zaton dakarun sojan Nijar da na haɗin gwiwar ƙasashen tafkin Chadi sun kare lagunta. Mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abdulrahman Alkasim na mai alakanta faruwar wannan abubuwa da waɗanda suka faru a 'yan kwanakin nan a yankin arewa maso gabasin Najeriya.
To, in ka diba raunin da ya faru yau cikin jamhuriyar Najeriya, raunin da soji suka yi ko raunin da aka yi na tsaro, kene yana nuna maka in ba a yi hankali bin ba a ɗauki mataki ba 'yan kwanakan da ke zuwa ko makonni, to za su shi wa'anga wanda suka wuce muni. To, Chadi ta raunana tashi hankalin da take fama da shi arewa maso gabas iyakata da ƙasar Libya. Sabin 'yan tawaye da suka shigo da ƙarfi suka shigo daga ƙasar Libya, wannan wani abu ne wanda yana cin rayukan sojojin Chadi, yana cin kuɗaɗe, hankalin gwamnatin Chadi gaba ɗaya ya razana saboda barazanar da ke can ta haita Boko Haram.
Karfafa matakan tsaro akan hanyoyin da 'yan ta'adda ke amfani da su domin ratsa tafkin Chadi daga wannan ƙasa zuwa waccan shine abin da ya fi dacewa da rundunar haɗin gwiwar CBLT a halin yanzu.
Inda wannan rundunar tana inda take, wuraren da ta ciyo ta amso su hannun Boko Haram a da inda ta yi ƙoƙarin riƙe su, to da watakila ba mu kai haka ba. Idan ta ci nasara kuma sai ta jawo baya ta koma inda take. To, wannan abubuwa shi ne gurabin da suke yi a ji mayakan Boko Haram, wurare ne wanda sojojinmu sun zauna a ciki, sun taɓa amso su, kuma watakila aka shanye. Wannan runduna dole ta tashi daga manyan birane irin su Injamena ko irin su Maiduguri ko irin su Difa a cikin Nijar. Guraben da ta yi daga ta amso su hannun Boko Haram, ta koma cikin waɗannan wuraren ta zamna. Wurare irin su Gashigar, irin su Malam Fatori, irin su Damasak, su Bama da sauran ƙauyuka wanda suke kewaye da wannan wuraren.
To, amma gudunmuwar talakawa ma ba baya ba, muddin ana son kawar da ayyukan ta'addanci kwata-kwata daga wannan yanki. Inji Lawali Abubakar na kungiyar fafutuka ta FSCN.
Ka san ba a cin kaso gari sai da dan gari. Mu abinda muka yi zato, in babu labari cikakke, to ba a iya ciyo kan wannan matsala. Dan garin, dan jiha in aka aiki da su, su kuma akwai su a cikin yau jami'an tsaro wanda su aikin su ne su nemo labari na sai manjinaro. Su waɗannan mutanen suna iya su je su kwanta da su cikin ɗaki guda, su je kasuwa guda, su yi kalaci wuri guda. Kenan daga alamun mutane ne ake gani lalle wannan take yiwuwa ya zama mugu, wannan take yiwuwa yana ya sa tashi hankali cikin wuri. To a lokacin in suka kawo wannan cikakken labari sai ya zamanto sojin mu daga sun tashi sun san inda za su je, kuma inda za su je, da wani irin makami za su je, da wace irin shiga za su yi don samu su kare da miyagu.
Yankin Tilaberi mai makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso ma ya huskanci hare-haren ta'addanci a farkon watan nan na Nuwamba, inda aka samu asarar rayukan jami'an tsaro biyu a kewayen Torodi da wasu biyun kuma a ƙauyen Makalandi, yayin da wasu rahotanni ke cewa 'yan ta'adda sun yi ta karɓar haraji a hannun talakawa, har ma da ƙona makarantun boko a wasu ƙauyukan. Duk kuwa da irin matakan da gwamnatocin ƙasashen G7 Sahel ke ƙirarin ɗauka a kan iyakokin waɗannan ƙasashe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata,
a gaida Sule Mummuni Barma. A Najeriya, yayin da aka tunkari zaben 2019, wani batu da ake yi domin jin hankulan hukumomi shine yadda ake yada labaran bogi a kafafen sada zumunta na zamani. Shin waɗanne irin illoli irin wannan matsala ta yada labaran bogi ke haifarwa? Ga Ibrahim Abdulaziz dauke da wannan rahoto da ya hada mana.
A yayin da aka ci gaba, ana amfani ne da irin waɗannan kafofi ta yadda suka dace, yayin da kuwa kasashe irin Najeriya da alamun fa ba haka labarin yake ba. Architect Sadatu Aminu Barkindo, malama ce a babban kolejin kimiyya da fasaha ta jihar Adamawa, wato Adamawa State Polytechnic, ta ce maimakon samun ilimi da labarai ko fasaha, wasu ko sun koma amfani da kafofin ne wajen yada ƙarya ko kuma tada husuma.
A gaskiya yana da illa sosai, saboda ana samun abubuwan da ba shi bane ba ana yadawa, ana samun maganganu dai irin wanda ba a tabbatar da sahihancin shi ba sai a dauka yada, while kuma in aka bincika ba hakan bane asali ya faru ba, ba bincika abu mai kyau kafin a yada shi a social media. So inda a ce za a dan samu lokaci dai kadan a duba ko a samu sahihancin magana kafin a rubuta ko kuma a yada, ko na hoto ne ko kuma dai rubutu ne kawai, da za fi samun alheri sosai akan yanda ake yadawan din. Yanda ake yadawan in dai ba na gaskiya bane, gaskiya yana kawo illa dewa, yana iya kuma tada ko husuma ya tada hankalin mutane har ya resulting to abubuwan da ba shi ba na fitina ko kuma wani abu.
Shi ko Malam Muhammad Lawal Danladi yace shi yayi mamaki ne ma ne da wasu kai amfani da hotunan su lokacin da bom ya tashi a masallacin da suke, ta wajen nuna hotunan a matsayin ɗaya daga cikin hotunan rikicin yankin Mambila na jihar Taraba. Yace wannan abun ya bashi mamaki matuka.
Ba zan taɓa mantawa ba, akwai ran da nake kwance sai na bude Facebook dina, kawai sai naga ana faɗa a Mambila, amma wanda ya ɗauko hoton sai ɗauko hoton bomb blast da aka yi a Jambutu cikin Jimeta, sai yasa yace gashi an kashe Fulani a Mambila. Kuma ina cikin lokacin da ya bomb blast na Jambutu, kawai sai tura masa nace ka ji tsoron Allah, ka san cewa in mutum ya yada irin wannan abubuwa to ba alheri ba fadarin aifarwa.
To kamar a cikin waɗannan kafofi, kamar waɗanne ne suka fi illa a wannan kafofi na sada zumunta?
Wanda ya fi illa shine wannan WhatsApp, domin WhatsApp kai ne kadai wanda aka tura masa sakon, kake gani da kuma wanda ya tura masa sakon.
Kuma da menene dai, in yi magana dai kan cewa in zaka fadi fadi gaskiya, domin komai taka ja maka kabiya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz. A Najeriya har ila yau, a yau ne kwamitin sulhu da jam'iyyar APC mai mulki ta kafa domin rarrashin 'yan takarar da ba su samu tikiti a zaben fidda gwani da aka yi ba, wato ya fara aiki kamar da rahotanni ke nunawa. Gabanin hakan, jam'iyyar ta APC a shiyar arewa maso gabashin kasar ta yi wani zama da 'ya'yanta da zimmar shata hanyoyin da za ta samu nasara a zaben da ke tafe da kuma dinke wannan baraka, kamar yadda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya aiko mana daga Bauchi.
Taron da ya yi gwamnonin jihohin Adamawa, Borno da kuma mai masauki jihar Bauchi da ma wasu daga cikin sanatoci da kuma 'yan majalisar wakilai sun bayyana. Sakataren jam'iyyar APC na ƙasa Mai Malabuni ya shaidawa al'ummar shiyar muhimmancin da take da shi a siyasar Najeriya da kuma shugaba Buhari.
Kuma mu abinda muke so mutane su fahimta a wannan taro shine muna so mutane su fahimci cewa Arewa maso gabas tana daga cikin shiyan da muka ci gajiya na mulkin shugaban Muhammadu Buhari da jam'iyyar APC. To anan in aka dubi jihar Borno, jihar Yobe, Adamawa, Taraba da Gombe, dukkanan jihohi ne na magoya bayan shugaban Muhammadu Buhari. Sannan kuma idan aka zo maganan mukamai da muka samu a wannan shiya da kuma ayyuka na cigaba, sannan kuma mutanenmu na Arewa maso gabashin kasan nan, mu fito mu gode a Allah, mu gode a shugaban Muhammadu Buhari irin namijin kokari da ya yi na kawo zaman lafiya daidai gurgudo da kuma cigaba a wannan yanki. Mu ma mu fito mu nuna masa mun gode masa.
Kasancewar shiyar Arewa maso gabas tana da dan takarar da zai fafata da shugaba Muhammadu Buhari. Manufar taron shine jaddada goyon bayan su wa Buhari domin saka masa, inji cewar mataimakin shugaban jami'ar APC na kasashiyar Arewa maso gabas, Comrade Mustapha Salihu.
Wannan taro na farko dai taro ne wanda suke jaddada goyon bayanta wa shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari. Kuma taro ne wanda muka zo muka tattauna da juna, muka ga juna gaskiya, muka tunatar da juna akan bashin da shugaban kasa Muhammadu Buhari da gwamnatin sa take bin mu jama'an Arewa maso gabas. Mun su zama membobi a wannan committee din.
Kamar wasu irin korafi kuka soma gani ko kuma aka gabatar muku?
To wannan korafin wasu suna nan suna da kan kaida, wasu ba su kan kaida. Don haka za mu duba wannan korafin. Ba na so in yi shirya malam masallaci da committee da aka nada. Committee za ta duba korafin da ɗaya bayan ɗaya. Duk wanda aka same shi kuma da gaskiya za ta ba mu uwar jami'a da kasa, wato National Working Committee. Za ta ba mu shawarwari na yanda za mu sasanta wannan korafin.
Jigo a jami'ar APC a jihar Gombe, Abubakar Habu Ma'azu, ya ce an yi rashin adalci ma wasu 'yan jam'iyyar, sai dai a yi yafiya domin ciyar da jam'iyyar gaba.
Rashin gaskiya a koma menene da fin karfi an riga an yi shi, to barna ba zai gyara barna ba. So dole gyara da za a yi shine mu daidaita, mu ba mu junanmu haƙuri, kamar yadda su gwamnonin da kansu suka faɗa kan cewa akwai 'yan takarar da ba su goyi bayan su ba, amma Allah ya sa aka kaddara sun zama shugabanni, sun ci zaben. Akwai kuma wanda sun yarda sun ɗora su ne kawai, kuma to shine suka fito a fili suka ce do jama'a don Allah a musu haƙuri, a yafe musu. Ina ga wannan babban mataki ne da mutum zai fito ya ce maka kai haƙuri ko kuma yafe din akwai gaba.
Mai masaukin baki gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar ya ce taron na da muhimmanci a wannan gabar biyo bayan kammala zaɓuɓɓukan fidda gwani.
Hakikanin gaskiya taro ne mai matukar muhimmanci a wannan gaba bayan an gama zaɓuɓɓukan fidda gwani. To kaga wannan taro babban abin da ya yanke shawara akai shine a yi kokarin tattaro kan 'yan asalin jam'iyyar APC, a ba su haƙuri, a zo a tafi tsintsiya maɗaurin kiɗa. Kuma insha Allah nan gaba ba daɗewa ba za ku ga sakamakon wannan kokari da muke yi.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Agogo a nan Washington DC na cewa 10:00 ne da minti 18. Kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin koshin lafiya, kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, shirin namu na yau zai daura daga inda muka dasa aya a makon jiya, inda muke duba rawar da rubutun adabi da al'adun gargajiya ke iya takawa a wajen fitar da al'umma daga kangin da take ciki, musamman wajen koma bayan ilimi. Masana na ganin cewar sau da yawa akan yi amfani da matasa da ba su da wadataccen ilimi wajen canza musu aƙida, da hakan kan iya jefa rayuwar al'umma cikin mummunan haɗari.
Baka ganin kaman zai buƙaci kila taimako daga wasu ƙasashe da suka riga suka ci gaba?
Ko da ke muna son taimako, amma ba irin taimakon da zai danne namu al'adun ba.
su taimakon mai kuɗi ko kuma basira ko kuma wayarwa ko kuma mai wani irin taimako?
Basira ko da wayarwa. Kuɗi so da yawa ka ba su kuɗi sai dai ko su je su ƙara mata ko kuma su yi wani abu da shi.
Mahallarta taron sun bayyana ra'ayinsu. Da farko ga shugaban ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa Zaidu Bala Kofa Sabuwa.
Sosai ana iya kawar da ta'addanci ta hanyar karatun adabi ko kuma mu ce fahimta ta adabi, saboda mun san da cewa shi adabi da zarar ka hoke shi insha Allahu ba a samun matsaloli, kuma mun san da cewa babu abin da ka taya da harkar adabi musamman al'ada. Ina ganin da cewa kowace al'ada ko kowace kabila mun san da cewa akwai mawaka, mun san irin hanyoyin waƙoƙi irin kawo zaman lahiya din da sun kai kuma sun kai yaƙi ta'addanci sosai. Muna ganin da cewa akwai waƙoƙi na baya waɗanda da yawa ma ko sauraren su haka sun bunƙasa harkar adabi ƙwarai, irin waƙoƙi na kiwon lahiya, waƙoƙi na zaman lahiya, waƙoƙi na ilimi. To mun san da cewa kuma kowace al'ada ko kuma mu ce kowace ƙabila tana da nata tsari musamman ma da suka taya da harkar adabi. Da haka ina ganin da cewa wannan harka ta adabi gaskiya da za mu hoke ta, gaskiya ba za a samu ta'addanci ba ko ina. Sannan in mun hakoma wajen harkar karatun littafai musamman ma littafai, mun san harkar adabi ta sosai, su ma ba karama taka rawa sun kai ba wajen kawo zaman lahiya kuma game da yadda za a yi a kore ta'addanci sosai. In mun kai la'akari da irin littafai waɗanda an kai rubutawa musamman ma in mun hakoma gehen mu Hausawa, mun san irin su magana jari, su ruwan bagaja, su ogulma da dai sauran, akwai littafai sosai waɗanda muna ganin da cewa ana karatunsu tun daga mataki na firamare wasu zuwa na sakandare. Mun san da cewa su ma ba ƙaramar rawa sun ka taka ba wajen harka ga harka adabi, kuma da yadda za a yi in ka karance su ka fahimce su, mun san da za a cewa babu yadda za a yi ma mutum ya shiga harka ta ta'addanci, saboda muna ganin da cewa su ba karatun littafai masu muhimmanci irin waɗannan littafai su ma ba ƙaramar rawa suka takawa ba game da harka yaƙi da ta'addanci da bunƙasa ilimi, saboda da zarar ka samu ilimi to babu da za a yi ka zama ɗan ta'adda. Mun san da cewa karatu irin waɗannan littafai shi ma mun san da cewa waɗannan mutanenmu nan da a ƙasa Hausa waɗannan littafai ba ƙaramar taka rawa sun kai gare su ba sosai game da harkar kawo zaman lahiya kuma da yadda za a yi a yaƙi ta'addanci.
Sai Alhaji Umar Faruk Wada.
Alhamdulillah, ni ina ganin lallai kam to rubutun adabi na Hausa ko littafin Hausa tabbas za su iya tasiri sosai akan irin abubuwan da suke faruwa na ta'addanci. Za su iya sauya abubuwa, domin idan muka yi la'akari da yanda tun fil azal irin littafai da ake rubutawa kuma adabin baka irin su ko kuma tatsuniyoyi da sauransu tasiri matuƙa a rayuwar jama'a. To haka ma wato idan muka duba tunda harkar ta'addancin nan yawanci mafiya yawa wanda suke da hannu a ciki matasa ne, kuma mun ga yanda a baya irin yanda littafai na soyayya na Hausa tun daga littafin nan su a zina duniya da makamantansu har izuwa littafan da ake da su a yanzu na soyayya suka rikide suka zama ko kuma aka juya su suka zama fina-finai na Hausa, wanda gaskiya a fili take cewar wannan fina-finai suna da tasiri akan matasan mu samari da 'yan mata da kuma waɗanda ma suka data, hatta ma waɗanda ba su taso sun san me suke yi ba ko kuma menene duniya take ciki, suna kwaikwayar irin abubuwan da suke gani a irin waɗannan fina-finai ko kuma idan ana karanta musu irin waɗannan littafai. Don haka ina ganin da za mu samu marubuta waɗanda za su yi littafai za su yi la'akari da irin abubuwan da suke wakana a ƙasarmu da kuma wato yankin Afirka ta yamma ko kuma ma duniya gabaki ɗaya. Insha Allah ina ganin za a iya shawo kan abubuwan. Wato har kullun shi duk abin da aka ce gashi fasaha ce, shi fasaha kuma ta haɗa ba wai a yi ƙere-ƙere ba, a hatta ma rubuce-rubuce su ma fasaha ne. Waɗanda suka duba na basira irin abubuwan da suke wakana tabbas insha Allah in aka mara musu baya aka wato aka ƙarfafa gwiwarsu za su fito mana da littafan waɗanda suke wato za su canza abubuwa insha Allah.
Ƙungiyar marubutan ta yi taron ne da gudumawar ƙungiyoyi daban-daban, ciki har da ƙungiyar tallafawa ƙasashe masu tasowa ta gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin ma a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kuma a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda, da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don mu zan miƙewa, kai ƙoƙarin neman sani don.
To madalla gaida Yusuf, yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Shehu Adamu Rijau, inda ya ce, mata dai iyayenmu ne, domin su suka haife mu, saboda haka ba su kamaci duk wani nau'i na cin zarafi ba. Saboda haka jama'a maza da mata, ya kamata mu haɗu a inuwa ɗaya domin mu yaƙi duk wani nau'i na cin zarafi da ake yi wa iyayenmu mata. Saƙonmu na gaba kuma ya fito ne daga Rilwano Ibrahim, London, inda ya ce, salam VOA, yau take ranar yaƙi da cin zarafin mata. To ina kira ga kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam, musamman Amnesty International, da su tashi tsaye domin ganin an daina musgunawa mata, musamman ta hanyar garkuwa da su. Sai sako na gaba daga Yusuf M. Ramadan, inda ya ce, assalamu muryar Amurka, ku gaya wa jam'iyyar adawa ta PDP cewa shugaba Buhari baya tsoron yayi muhawara da Atiku Abubakar, domin shi baba Buhari murucin kan dutse ne. A saboda haka a daina cewa yana jin tsoron yin muhawara da Atiku. Sai kuma sako na gaba daga wurin Mudassir Muhammad, inda ya ce, shakka babu, lokaci yayi da ya kamata babban kwamandan askarawan ƙasar nan ya nuna shugabanci na gari. Abin misali, ta hanyar kawo ƙarshen wannan kashe-kashe da yake faruwa a sassa daban-daban na ƙasar nan.
To gai da Amina, yanzu ga labarai a takaice.
Hukumomin ƙasa Amurka sun sake buɗe kan iyakar Ysidro da ke tsakanin birnin San Diego na jihar California na Amurka da kuma birnin Tijuana na ƙasar Mexico, bayan da suka rufe ta a jiya Lahadi a sanadin cunkoson bakin haure da suka yi ƙoƙarin kwararowa cikin ƙasa Amurka. Wani mai magana da yawun jam'iyyar Labour ta ƙasar Birtaniya ya faɗa cewa shugaban jam'iyyar Jeremy Corbyn zai so su yi muhawara gaba da gaba tare da Prime Minister ƙasar Theresa May a kan ƙoƙarinta na ganin amince da ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai da kuma makomar ƙasar gaba ɗaya. A yau Litinin, shugaban ƙasar Ukraine ya nemi ƙasar Rasha da ta sako matuƙan jiragen ruwanta da kuma jiragen da ta ƙwace a tekun Bahar Aswad. Sakataren harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya zargi ƙasar Ukraine da karya dokokin ƙasa da ƙasa tare da ƙirƙiro hanyoyi masu haɗari da barazana wajen zirga-zirgar jiragen ruwa a yankin. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya yanzu haka yana taron gaggawa domin magance halin da ake ciki.
To gaida Hafiz Baballe, masu sauraron mu da aka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu dawo muku da wani sabon shirin. Inda za mu buɗe layukanmu muku kira ku bayyana ra'ayinku. Tambayar mu ta yau ita ce, shin a ganinku me yasa ake samun ƙarin hare-haren 'yan ƙungiyar Boko Haram a 'yan kwanakin nan? Sai mun ji daga gare ku. Yanzu madadin shi Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa, sai Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa, sai Mr. Dan da ya zama injiniyan mu ne. Mahmud Lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, birnin Washington DC. Kada ku yi nisa, ga shirin yau da gobe.